africaine à ces problèmes africains qu'on pouvait trouver aussi comme...
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare da Maryam Dauda. Sauraron abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shirin na daren yau Juma'atu babbar rana 23 ga watan Agustan shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa hukumomi a jamhuriyar Niger sun dauki matakin rage yawan kudaden da marasa lafiya ke biya asibitocin gwamnati da kaso 50 cikin 100. Za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da ke bibiyar lamuran tsaro da Hassan Maina Kaina zai gabatar mana. Za mu bude layukan wayar mu domin ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Kamar ko da yaushe lambar ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Amma fa sai bayan an sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. An ci gaba da gwabza fada tsakiyar zirin Gaza a yau Juma'a. Duk da cewa kasashen Amurka, Qatar da Masar na ta kokarin ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. An ji karar manyan makamai da manyan bindigogi da aka harba da asuba a kusa da gabashin dayar Albala a wani bidiyo da kamfanin dillancin labaran AP ya dauka, inda jama'a suka kaurace wa tituna a birnin Khan Yunis kuma da ke kudancin kasar. An kashe mutane hudu a wani hari da Isra'ila ta kai da safe wanda ya taba motar su, a cewar kakakin hukumar tsaro da ayyukan gaggawa ta Palestine Muhammad Basal. Basal ya faɗa a yammacin jiya Alhamis cewa an kashe mutane 24 a ranar da ta gabata a wasu harhari da yawa da sojojin Isra'ila suka kai a sassan zirin Gaza, ciki har da birnin Gaza daga arewa da kuma Khan Yunis daga kudu. Ya ce harharan sun kuma jikkata mutane da dama amma bai bayyana adadinsu ba. Prime Minister kasar India Narendra Modi ya kai ziyara Kyiv a yau Juma'a don ganawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky, makonni bayan da ya gana da shugaban Russia Vladimir Putin a Moscow. Ziyarar zuwa Kyiv ita ce ta farko da wani shugaban India ya kai kasar tun bayan da Ukraine ta fice daga tarayyar Soviet a shekarar 1991. Ziyarar ta Modi dai na zuwa ne bisa ga gayyatar Zelensky, wanda bai ji daɗin ziyarar da shugaban na India ya kai Moscow ba a farkon watan da ya wuce. A wata sanarwar haɗin gwiwa da suka tura wa manema labarai gabanin tattaunawar, Modi ya ce ya je birnin Kyiv ne da sakon tayin samar da zaman lafiya, kuma ya yi kira ga Russia da Ukraine da su tattauna don warware rikicin. India da Russia na da daddadiyar dangantaka a tsakaninsu, kuma suna gudanar da tarukan shekara-shekara tun daga shekarar 2000. Kodayake ziyarar da Modi ya kai Russia a watan Yuli ita ce ta farko a cikin shekaru biyar. Modi ya faɗa wa Zelensky cewa a shirye India take ta taka muhimmiyar rawa a duk wani kokari na samar da zaman lafiya, kuma ya ce zai yi hakan da kansa a matsayinsa na aboki. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojan Najeriya ta sanar da cewa ta gano wani wawa keken rami a yankin Niger Delta mai arzikin man fetur. Mallakar masu satar danyen mai suna kuma tace shi taba rauniyar hanya. Girman ramin dai na iya daukar litar man diesel akalla miliyan 2. Rundunar ta faɗi cewa masu satar danyen man na amfani da wasu na'urori a ayyukansu. Ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka Lamida Abubakar Sokoto daga yankin Niger Delta.
Major General Jamil Abdulsalam shine shugaban rundunar sojan Najeriya a runduna ta 6 da ke birnin Port Harcourt.
What we found out was quite revealing and striking in the sense that the oil chiefs has moved away from normal way of using metal spray pan.
Yana cewa ne mun gano wani babban rami a yankin na Niger Delta mai arzikin mai. Mun gano barayin mai da ke amfani da wasu sabbin dabaru wajen satar danyen mai. mun lalata akalla manyan diraruwa guda 500 na danyen mai waɗanda kuma bayan sun tace shi ta bayan fage zai zama kimanin litan gas akalla miliyan 2 bisa ga haka dai rundunar ta sojan Najeriya ta ce a tsaye take wajen ci gaba da gudanar da sintiri a sassa daban-daban na yankin Niger Delta domin dai kawo da barayin danyen mai. Alhaji Musa Sa'idu da ke da masaniya kan badakalar satar danyen mai a yankin na Niger Delta ya ce
ni ne national coordinator na IPMAN. Kungiya ce mai safaran mai ba wanda yake da haƙi hana wannan satan mai wanda ba mu kai mai takarda ba da barayin da sunansu har da sojojin ma da suka sa hannunsu a ciki ba ai komai ba laifinmu ma aka gani in dai shugaban kasa yana so a kawo ƙarshen wannan abu ba wuya yau mun san barayin mai mun san inda ake loading man
da hakan kuma naji ta bakin wasu waɗanda a koda yaushe ke faɗowa a yankin na Niger Delta domin hada-hadar danyen mai tare da tace shi ta bayan fage.
Yes, ni ne Muhammad Arab mu muka samu amnesty muna yi in kace ana yayi daban ne muna yi mu din muke mu da muka aje makamai mu din muka yi ka bi kama na su wani manya-manyan mutanen mu ne ba zai taba tsaya ba sai da a ci a rusa karai kai akwai mutanen da su siya kaya sun aje in an rusa wannan za a replace din da dare.
Ya harkan ta na opuli gaskiya yanzu abin yayi zatabi da hukumomi daban-daban sun zo irin wani sabon fiska
halayyar barayin danyen mai dai a yankin na Niger Delta na ci gaba da kawo mu Najeriya na kasu. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu. Hukumomin jamhuriyar Nijar sun ɗauki matakin sassauta yawan kuɗaɗe da marasa lafiya ke biya asibitocin gwamnati da kashi 50 cikin 100 yayin da za a fara karɓar haihuwa da wankin ƙoda kyauta a ci gaba da bullo da matakin inganta rayuwar talakawan ƙasar. Wakilin murya Amurka Sulaiman Muhammad Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Taron Majalisar Ministoci na Yammacin Alhamis ne ya bada sanarwar yanke shawarar bullo da matakin rage kashi 50 daga cikin 100 na kuɗaɗen da marasa lafiya ke biya a baya a asibitocin gwamnati. Matakin ya shafi kwantar da marasa lafiya a asibiti, ganin likitoci da gwaje-gwaje da bincike irin na na'urar radio X-ray da dai sauransu.
Cette nouvelle tarification consiste à une réduction de 50% des coûts actuellement pratiqués dans les formations publiques de santé.
Haka kuma hukumomin na Niger a ƙarshen wannan zama sun yanke shawarar shimfiɗa tsarin karɓar haihuwa kyauta a irin waɗannan asibitoci da zammar sassauta wahalhalun talakawan ƙasar musamman na yankunan karkara. Shugabar kungiyar kare haƙƙin mata da yara SOS FEV Madam Ahmed Maryama Musa ta yaba da wannan yunkuri.
Mata suna ma shugaban ƙasa godiya da gwamnatin shi gaba ɗaya da suka ɗauki wannan matakin. Zai kawo mana sauƙi har ba kaɗan ba, saboda kuɗin wannan ne a da da mata ke biya ba su son zuwa gidan likita su yi awo balantana ma aihuwa. Tunda yawanci mutuwa da ake samu na mata da jarirai rashin zuwa awo da rashin zuwa aiwa gidan likita shike kawo shi.
A baya masu fama da cutar koda kan biyan jika 150 na sefa don ci gaba da samun wankin koda har ina ma sha Allahu. To amma a bisa la'akari da yadda biyan irin waɗannan kuɗaɗe ke zama jidali ga marasa lafiya yasa gwamnatin yanke shawarar fara wannan aiki kyauta. Abinda na Yusuf Jumarau Jigo a kungiyar MPCR ya bayyana a matsayin babban alheri.
Saboda ciwon kwada ciwo ne wanda shahar mutane da dama a shingurin Nijar. Idan ya same ka wani lokaci mutane sai su rasa za su yi. Mun ga da suke wahala bisa yadda ƴan uwa ke jagarniya da kokowa na kullum a sama musu wannan kuɗi su ta su yi wannan dialysis. Kuma bancin shi ga magani wanda suke saye. Yau sai mu shinshina ma wannan gwamnati. Kuma mu ce Allah ba su ƙarfin gwiwa, an yi abin da lalle ya shahe kuka hawaye mutane da dama, abin murna ne.
Gamayyar ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a a fannin kiwon lafiya wato RASIN wacce ta nuna farin ciki kan wannan mataki ta gargaɗi hukumomi game da buƙatar zuba ido akan wannan sabon tsari ta yadda jama'a za ta mori abin da aka yi domin ta. A bisa la'akari da yadda a shekarun baya shirin bada magani kyauta ga yara 'yan ƙasa da shekaru 5 ya sha ruwa. Ila Mamadu shine sakataren RASIN.
Yawanci mun ga inda gwamnati ke ɗauka alkawali sai ya ce za a kaza, amma kahin unhwanin ke saukowa ko alherin ke saukowa ya kawo ga al'umma yana ɗaukar lokaci. Idan ya kamaci wanga decision da aka ɗauka an bi ta kuma da matakai wanda za a sa al'umma sun unhwani da wannan abin gaskiyar lahiya. Sannan kuma kamar yadda na ce na biyu, su likitoci ya kamaci a ce an kawo musu goyon baya. An killace kuɗi wanda za a sayi musu kayan aiki, an killace kuɗi wanda za a sayan magani isasshi da za a sa cikin likitocin nan.
Daga ranar 1 ga watan Satumban 2024 ne za a fara zartar da wannan mataki a asibitocin gwamnati manya da ƙanana. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook, X da kuma Instagram. Yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe domin Hassan Maina kai ne gabatar mana da shirinmu na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A yau za mu karkatar da akalin shirin ne akan kisan gilla da 'yan ta'adda barayin daji suka yi wa mai martaba sarkin Gobir Alhaji Bawa Isa. To madalla, a shekaran jiya ne aka samu tabbacin mummunan labarin kisan gilla na irin na rashin imani da 'yan ta'adda barayin daji suka yi wa mai martaba sarkin Gobir na sabon birni da ke jihar Sokoto a arewa maso yammacin Najeriya, Alhaji Bawa Isa. Da farko ga wakilinmu Muhammad Nasir daga birnin Shehu da ƙarin bayani akan wannan kisa.
Sunana Umar Aliyu Ajiyan Gobir, mai magana da yawun majalisar masarautar sabon birni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah cikin iko ne da iyawa ta yi yawa shugabanmu ubanmu jagoran ƙasar Gobir duk gaba ɗaya rasuwa. Da fatan Ubangiji Allah shi mishi rahama, shi da shi yahi mishi duk kurakure ne. Sannan waɗanda suka yi ɗauki nauyin waɗannan abubuwa sun kame su kuma su zauna ga su ga duniya.
Da misalin ƙarfe 10:30 na daren Laraba ne dukkan dangin marigayi sarkin Gobir suka tabbatar da cewa sarkin ya bar gidan duniya.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni nan mai magana ne kanin shi ne kuma marafin Gobir hakimin sabon birni, domin mun tura wakilanmu sun je su kai mu mutanen nan 'yan ta'addan nan kuɗin fansa. An je da kuɗi miliyan 60 da babura guda 5. Bayan inda an kai alkawari da su, an je gurin, ana zuwa wurin, suka zo da kabiru suka nuna cewa Allah ya yi mu mai girma sarkin Gobir da suwa tun jiya kuma sun binne shi a wurin.
Tunda misalin karfe 2 na rana ne aka fara samun labarin rasuwarsa ta hannun magajin garin Gobir Shu'aibu Gwanda Gobir.
A yanzu nake samun labari daga Shinkafi ta hannun magajin Shinkafi. Shi ya yi min confirming wannan, ya ce ya aika inda ake magana da mutanen nan wanda ya ji ya iske gawan sarkin Gobir jiya da la'asar aka harbe shi.
Sai dai duk a lokacin danginsa ba su sallama suka tabbatar da kisansa ba, kamar yadda ɗansa Sirajo Isa Bawa turaken Gobir yake bayani.
A'a, wayannan ba su da tabbaci suna Sokoto. Kuma still yanzu muna communicating da wayanda sun ka ce wurin nan sun ce saura kaɗan. Yanzu na yi magana da su, sun ce min saura kaɗan da Allah mu ƙara haƙuri. Sannan kuma shi ɗayan ya nuna min wanda aka communicating da waya, ya nuna min wallahi ya nuna su, ya ce ya ji murya shi.
Bayan tabbatar da rasuwar tasa, iyalansa sun samu kansu cikin rudu da tashin hankali a cewar wasu daga cikin su. Hajiya Umma ita ce mai ɗakin sa da ta bayyana cewa
rasuwa ta yanzu sai dai mun yi hankali da duka 'yan uwa, kowa shi hankali. Allah shi yahe mishi kurakuransa. Allah sa ya huta.
Ita kuwa Aisha zaman daya take ga sarkin.
Mutuwa wanga ta shigo mun cikin tashin hankali. Tunda muke a duniya ba mu taba shiga tashin hankali ba kamar irin wanga. Shi akwai ni na mu karatu na komi no ya aurar da ni. Sai da lura ta same ni shine ke girin hadiya ta yi mu ko yana da ko baya da. Zan yi ruwa mana asiri tunda nake a duniya bai taba min abin da ba ta min rayuwa ba. Muna roƙon Ubangiji duk wanda ya sanadin fada ta cikin wannan hadari Allah ka wulakantar da shi tun daga duniya ka hamu shi daira.
Al'umma dai a sabon birni na ci gaba da zaman zulumi tare da jaddadin kira akan matsalar rashin tsaro duk da yake sun jima suna kiran ba a yi komai ba har ta kai ga cin rayuwar sarki.
Wannan abin ya muni duk haka muke kara kira ga gwamnati ta kawo mana dauki a wannan yanki namu na gabashin Sokoto domin waɗannan mutane suna wani karin da muya kullun abun bakin ciki kullun karuwa yake idan abu ya faru kuma a maimakon a dauki mataki akai babu wani mataki da aka duka sai dai jirami zai sake faruwa kullun kashewa akai a kama a kashe talakawa guda nawa a cikin dokar daji wanda sun kama sun daure mata guda nawa
yan Najeriya dai yanzu haka suna ci gaba da nuna alhini akan wannan lamarin kamar yadda suke tawallafawa a shafukan su na sada zumunta.
Bashiru Altine Guyawo Isa dake zama shugaban kungiyar rundunar adalci a jihar Sokoto ya dade yana daga murya akan aika-aikar yan ta'adda a gabashin Sokoto.
Wannan al'amari da ya same mu gabashin Sokoto musamman kananan hukumomin sabon birni da Isa ai ba bakon al'amari bane. Abinda ya sa shi ke bako gare mu saboda mu ba mu yi zato yan bindiga za su iya cin zarafin magabata irin mai martaba sarkin gobir ba. Allah shi gafarta mashi, Allah ya sa ya huta kuma Allah ya sa ya yi shahada. Wannan kamu da suka yi mashi suka rike shi kuma yau aka waye gari suka kashe shi haka Allah ya kaddaro da shi. Wannan yanki namu musamman gabacin Sokoto Isa da sabon birni babu shakka wannan al'amari ya faru ga sarkin gobir gaskiya na amma ire-iren wannan ya sha faruwa ga al'ummar tamu yau shekara 12 muna ciki. Mun yi magana swahe, mun yi magana rana, mun yi magana marece babu lokacin da bamu yi magana ba muna jan hankalin hukumomi da gwamnati su da Allah ya dora mu alhakin kare rayuka da dukiyoyin al'umma. Duka waɗanga yan bindiga su Halilu Subuwu su Bello Turji duka gabacin Sokoto suke kuma suna nan da karihinsu da makamansu da dukiyoyinsu kuma an san inda suke wannan ba boyayyen al'amari bane.
Shi ma Hafsa mai ritaya a rundunar sojojin saman Najeriya group captain Sadiq Garba Shehu ya ce wannan kisa da aka yi wa mai martaba sarki babban abin tashin hankali ne.
Abu ne mai tada hankali amma bayan tausaya ma wannan bawan Allah da duka mutanen kasar gobir sai mu ce wannan fa ɗaya ne daga cikin mutanen da suke hannun yan fashi ko masu satan mutane kuma suna cikin ukuba. Shi nashi dole mu tausaya mishi amma nashi ya fito fili ne saboda babban mutum ne kuma mai jama'a karkashin shi wanda ake ganin ya wuce ai mishi wannan wulakanci. Amma akwai dubban mutane har da muke magana nan mata da yara da maza da suke hannun waɗannan mutane wanda yake labarin su bai zo gare mu ba. Wato abin da nake so mu akari shine wato su dai yan fashin dajin nan wanda yake yanzu ma su ta'addan su ko kuma bannar da suke yi ya ma fa karfin na Boko Haram da suke arewa maso gabas din Najeriya wato a gaskiya ba sa ma shakka ko shayin jami'an tsaro namu. Ita gwamnatin Tinubu dole a faɗa mata gaskiya magana a fito a ce wai sha'anin tsaro wai ya ci gaba ko ya ci abin nan wannan ƙarya ce zalla.
A jiya Alhamis ne kuma shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya mika sakon ta'aziyya ga masarautar gobir da al'umma jihar Sokoto inda ke bayyana cewa kisan na mai martaba sarkin gobir wani babban laifi ne da ba shakka za a zakulo waɗanda suka aikata shi kuma su fuskanci hukunci. Shugaban Najeriya ya kuma tabbatar yan kasar cewa gwamnatinsa za ta kauda duk wani kalubalen tsaro da ke addabar Najeriya a halin yanzu. Group Captain Sadiq Garba Shehu. Mai sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma wakilinmu da ke birnin Sokoto Muhammad Nasir, Julie Gresham ita ce ta daidaita mana sauti. Sunana Hassan Maina Kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
A gaida Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro. Masu sauraro yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layin wayarmu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku. Kamar da aka saba a duk ranar Juma'a, babu wani maudu'i da aka saka. Duk wani abu da ke ciwa mutum tuwa ƙwarya zai iya kira ya bayyana mana. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Muna sauraron ku. Waye akan layi daga jihar Kaduna?
Hello, assalamu alaikum.
Alaikum salam. Da wa muke magana?
Sunana Ibrahim Alarama daga Rigatikun.
Sai Ibrahim Alarama, muna jinka.
To, gaskiyar magana sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akan abin da ya faru da sarkin Gojir, abin ba daɗi matuƙa. Ina iyaka dai muna kira ga gwamnati a gaggawan zakulo waɗanda suke da hannu akan kashe wannan bawan Allah. Kuma muna kira ga gwamnati da kuma gwamnonin jiha da baki ɗaya su duk mai yiwuwa su ga cewa sun kawo matsalan taɓarɓarewan tsaro da ake fama da shi, saboda abin yana kan talakawa yanzu kuma ya fara faɗawa kan manya. To abin ba daɗi gaskiya, a yi yanda za a samu nagartaccen zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya da ma duniya gabaki ɗaya. Na gode.
To mun gode Ibrahim Alarama daga jihar Kaduna. Waye Alayi daga jihar Yobe?
Assalamu alaikum. Kuna tare da Garba injiniya daga garin Dabce.
To Garba injiniya, muna jinka.
To mu dai muna kira ga shugabanni a taimaka mana da Allah, saboda ambaliyar nan ana cewa ba taimaka ga yunwa. Dan haka a ci gaba da roƙon Allah, Allah ba mu zaman lafiya.
To amin amin.
Ba za ku taya lafiya. Ana tare da Garba injiniya a garin Dabce, jihar Yobe.
To mun gode Garba injiniya, da fatan shugabanni sun ji wannan koke naku. Yanzu za mu leƙa jihar Nasarawa. Waye akan layi?
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum salam.
Kuna tare da baba wani mai agogo wurin garin Gitata, karamar hukumar Karo a nahiyar Nasarawa.
To baba, muna jinka.
Alhamdulillah, na ji abin nan kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akan wannan bawa Allah sarkin nan da aka kashe shi, muke so yi bayani a kai. Wato a jiganin gaskiya, wato mu dai Najeriya har kullum sai dai a riƙa kashe bayan Allah, sai a riƙa cewa muna alfini muna alfini. Muna kira da shi shugaban ƙasa. Wato babban abin da ya kamata a faɗoka a nan shi ne maganar tsaron nan. Tsakani da Allah ba zai yi so a ce arewacin Najeriya ta zama wani iri kowan lokaci, sai dai a riƙa ce mana ana alfini. Wancan gwamnatin baya ma haka aka yi, ana alfini ina alfini. Kuma wa'innan bayan Allah nan, in zama za a yi su a zauna da su mana a san menene damuwarsu, in kuma wani mataki za a ɗauka ya kamata ba a faɗo su mataki irin wani abubuwan da suke faruwa. Allah dai ya daya ya sauke.
To amin, mun gode babawa daga jihar Nasarawa. Yanzu za mu leƙa jihar Jigawa. Waye akan layi?
Kuna tare da Rabi'u Taura.
To Rabi'u Taura, muna jinka.
Babban abin da zan yi lokaci akan albarkacin faɗa ra'ayin baki. Wani memba ɗinmu mai suna Alhaji Garba Wodil, Alhaji Garba Tudun Gusa Wodil, akwai abin ya faɗi albarkacin bakinsa tare da bayan an yi tare da shi da kwamishinan lafiya a nan Radio Kano. To bayan ya faɗi albarkacin bakinsa akan matsalolin da suke faruwa a ainihin babban asibitin Wodil, sannan da wasu yara 'yan casual wanda ba sa samun kuɗaɗensu na casual, ya yi roƙo ga ainihin kwamishina na ainihin lafiya na Kano ya duba wannan al'amari da kuma matsalolin da suke faruwa a asibitin Wodil. To batun ya gama ainihin maganganunsa na ainihin neman biyan bukata, sai aka samu aka kai shi kotu a nan cikin Wodil. To saboda haka ƙungiyar masu buga waya na nan Radio Kano da dai Najeriya ba su ji daɗin wannan abin da ya faru da Alhaji Garba ba. Alhaji Garba.
To mun gode Rabi'u Taura daga jihar Jigawa. Yanzu za mu leƙa jamhuriyar Nijar. Waye akan layi?
Assalamu alaikum. Muryar Amerika, muna magana da Umma Mala Ali, shugaban kungiyar Muryar Arewa a Dogon Titi a cikin jamhuriyar Nijar.
To muna jinka.
Muna ra'ayi na duka ga wannan ambaliyar ruwa da akwai cikin ƙasar ta Nijar, ya kamata a yi gargaɗin gwamnati.
To da alama mun rasa wannan layi daga jamhuriyar Nijar. To yanzu mun samu lambar mun samu kira daga Niger. Waye akan layi?
mai magana Alhaji Yahaya Muhammad mai kimma mai kujeri karamar hukumar Rafi a jihar Niger.
To Alhaji Muhammad muna jin ka.
To da farko ina miƙa ta'aziyya ga fadan mai martaba sarkin gobir Allah ya mashi gafara. Ina miƙa ta'aziyya na ga mutanen da suka samu ambaliyar ruwa wanda ruwa ya maɓalla musamman jamhuriyar Niger da Najeriya. Allah kuma ya maida arziki, Allah kuma ya kawo sauki. Kuma ina ƙara kira ga mutanenmu da in za su yi gini to da Allah su daina toshe hanyar ruwa, kuma a riƙa daina zubar da shara a kan hanyar ruwa domin duk yana kawo irin wannan ambaliyar ruwa. Ga ruwa na ana tsawa ma da shi. Saboda haka ina ƙara miƙa godiya ga wanda Allah ya suka samu wannan ta'allaki na ruwa. Allah ya maida musu hukumar gidan rediyo Amurka.
Amin, mun gode Alhaji Muhammad. Yanzu za mu leƙa jihar Zandar da ke jamhuriyar Nijar. Waye a kan layi?
Salamu alaikum. Ba Zandar ba, Katsina.
Ok, Katsina, to muna jin ka.
Wasu rana Umar Musa Lemu da ƙaruwa kuma Sandami. Da garin da nake magana tsaro, Allah Ubangiji ya kawo mana sauki.
Amin.
Biyan tambayan Allah, Allah Ubangiji ya jiga shi sarkin gobe.
To, amin.
Amma dai a tuna akwai talakawa da yawa, wannan duk babban mutum ne, shi yasa abin ya bayyana ko ina ta bayyana a kajiyar ko ina duniya ta ji. Amma ba zan bayi Allah nawa ne a hannun mutanen nan ba, wanda ake kashewa da wanda suke ta a hannu zai zaka.
To mun gode. To mun gode. Yanzu za mu leƙa jihar Kaduna. Waye a kan layi?
Adamu Musa ne.
To Adamu Musa, muna jin ka.
Yana mutanen jihar Abuja faralin nan abin jaje ne, Allah Ubangiji kuma ya tafi asirin masu wannan aiki.
Amin.
Allah Ubangiji kuma ya sa wancan ya fita.
Amin. To mun gode Adamu Musa daga jihar Kaduna. Yanzu za mu leƙa jihar Katsina. Za mu sake koma jihar Katsina. Waye a kan layi?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Barka da dare. An wani lafiya?
Lafiya kalau.
Ana shi ta kiran ka daga kurkin lokal gama.
To muna jin ka.
Eh, sabon tafiya ta da wannan tabbato mai martaba sarkin gobir Ubangiji Allah ya ji kanshi, Allah kuma ya gafarta mai.
To amin.
Sai dai yau mun tashi da wani abun mamaki a Najeriyan nan, jaridun mu yau ga wani labari na cewa dan nan sarki ya zo ya ce
a sako da wanda ya san ko. To da alama line nasa dai muna dan samun tangarda. To muna godiya ga dukkan waɗanda suka kirawo layin mu suka bayyana ra'ayoyinsu.
To a takaice, an ci gaba da gwarza fada a tsakiyar zirin Gaza a yau Juma'a, duk da cewa kasashen Amurka, Qatar da Masar na ta kokarin ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. An ji karar manyan makamai da manyan bindigogi da aka harba da asuba a kusa da gabashin da'ir albala a wani bidiyo da kamfanin dillancin labaran AP ya dauka, inda jama'a suka kaurace wa titina. A birnin Khan Yunis da ke kudancin kasar, an kashe mutane hudu a wani hari da Isra'ila ta kai da safe, wanda ya taba motarsu, a cewar kakakin hukumar tsaro da ayyukan gaggawa ta Falasɗinu Mahmud Basal. Prime Minister kasar India Narendra Modi ya kai ziyara Kyiv a yau Juma'a don ganawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky, makonni bayan da ya gana da shugaban Russia Vladimir Putin a Moscow. Ziyarar ta zuwa Kyiv ita ce ta farko da wani shugaban Indiya ya kai kasar tun bayan da Ukraine ta fice daga tarayyar Soviet a shekarar 1991. Ziyarar ta Modi dai na zuwa ne bisa ga gayyatar Zelensky, wanda bai ji dadin ziyarar da shugaban na Indiya ya kai Moscow ba a farkon watan da ya wuce. Rundunar sojan Najeriya ta sanar da cewa ta gano wani wawakeken rami a yankin Niger Delta mai arzikin man fetur. Mallakar masu satar danyen mai suna kuma tace shi ta bayan fage. Girman ramin dai na iya daukar litan man diesel akalla miliyan 2. Kuma rundunar ta faɗi cewa masu satar danyen man na amfani da wasu na'urori a ayyukansu.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci baki daya, sai aka kasance da mu da ƙarfe 6 na safen gobe Asabar, inda za mu kawo muku wani sabon shirin na Abar ya huce. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta karanto labarai, da Julia Discretion da ta taimaka ta da mana sauti da ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Babalake cewa ku kwana lafiya. Ma'assalam.